بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daren Juma'a, daren 26 ga watan ainihin wato Rabi'ul Akhir, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da lissafin 10 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 2 cikin jerin darussa karkashin taken Taqribus Sunnah baina yadayil umma, wanda muke yin su daga littafin Ma'alimus Sunna An-Nabawiyya na Sheikh Salih Ibn Ahmad Ash-Shami, Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi. Zamu fara darasi yau insha Allah a cikin inda yake cewa Al-Kitabul Awwal Al-Islamu wal Iman, karkashin wato babukan da ya ware dangane da karatu akan aqida, wato abin da ya shafi kuduri da abin da musulmi ke kudircewa a cikin zuciyarsa. To, abu na farko da zai mana magana akai karkashin wannan babi shine al-islam wal iman, bayani akan menene musulunci kuma menene imani. Wannan kalmomi ne guda biyu wanda suke masu yawo kwarai da gaskiya tsakankaninmu musulmai, musulunci da imani. Kamar yadda malamai suke faɗa, idan an kawo ɗaya, in aka faɗi islam ba a faɗi iman ba, za su iya ɗaukan matsayin biyun. Haka aka faɗi iman ba a faɗi islam ba, za su iya ɗaukan matsayin biyun. Amma idan aka faɗi su a tare, to a nan ne ake samun kowanne ya ɗauki matsayinsa. Alal misali, idan ka faɗi shi inda al-itlaq, in ka faɗi misali fadan Allah, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, lalle addini a wurin Allah shine al-islam. To, a nan al-islam ya hada da ayyukan gaɓoɓi da ayyukan zuciya. Kaga ayyukan zuciya su ne imani, ayyukan gaɓoɓi su ne musulunci, su sallah da azumi da zakka, su kuma imani da yarda da Allah da tawakkali da jin tsoron Allah. Abubuwan da ake yinsu da zuciya su ne imani. Amma nan da aka ce inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, to ya haɗo su gabaki ɗaya. Hakan ka ɗauki shahararren hadithin Shu'abul Iman, hadithin da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imanu bid'un wa 70 shu'ba, imani reshe ne 71 abu. To, anan kaga an kallissa fasu, kamar da Imam Baihaqi ya kawo a littafin sa da kokarin tantance su wane ne waɗannan rassaf. Za ga da ayyuka ne na ainihin wato gaɓoɓi da ayyuka na zuciya. Kamar da a cikin hadisin aka ambaci cewa mafi girman rassan imani shine imani, shine imani a zuciya. Kunya ɗaya ne daga ciki, ɗauke datti daga kan hanya ɗaya daga ciki. Kaga an zafa sai a lissafa ayyukan zuciya da ayyukan gaɓoɓi. Da ka duka da aka kawo ɗayan, aka faɗi islam kaɗai ko aka faɗi iman kaɗai, suna iya ba da ma'anar junan, suna iya wakiltar junansu. Amma aka kawo su a wuri guda, shine sai a ce al-iman a nan wajen al-a'malu al-batina, shi kuma al-islam al-a'malu al-zahira, abubuwan da suke bayyana su ne al-islam, abubuwan da kuma suke cikin zuciya su ne al-iman. A ƙarƙashin haka zai mana wannan karatu a nan insha Allah. Sai malam yake cewa babu arkanil islami wal iman, babun da ke bayani akan rukunai na musulunci da kuma rukunai na imani. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. ما لي فارا دكاو حديثي دك أبلا عمر الله يكارا مسيح دان أكل را ذاك ياتن يوتقاف هذا كان بكاو قدابيو a farko bayan ya sa lamba hadisin. Wannan kafu abin take nufi muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim sun hadu akan riwayar wannan hadisi. Abdullahi dan Umar yake cewa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsin, an gina musulunci akan abubuwa biyar: shahadati alla ilaha illallah, shaida cewa babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta illallah, sai Allah shi kadai, wa anna muhammadan rasulullah, kuma shaida cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, wa iqamis salati, da kuma tsayar da sallah, wa ita'iz zakati, da kuma bayar da zakka, wal hajji, da aikin hajji, wa sawmi ramadana, da azumin watan ramadan. Wannan hadisin da ya fara kawowa kenan. Abu na farko da zamu kalla game da wannan hadisi shine wane ne Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu, sunan shi kenan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl al-Qushayri al-Adawi. Abdullahi dan Umar dan Khattab radiyallahu anhuma sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita. Abdullahi dan Umar ya riga baban shi musulunta, da shi da ƴar uwar shi Hafsa sun riga baban su musulunta, kuma yayi hijira yana dan kankani, yaro kankani, tare da mahaifin nashi bayan musulunta baban shi. Yaƙi na farko da ya halatta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Al-Khandaq, a shekara ta biyar kenan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin nan an je da shi wasu yaƙe-yaƙe kamar Badar da Uhudu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bai balaga ba, bai kai ya je yaƙi ba, don haka aka dawo da shi gida. Yana daga cikin al-mubayi'un tata shagara, yana daga cikin da Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tata shagara. Sahabi ne daga cikin sahabbai da yake da manaƙibu da yawa ƙwarai da gaske, yana da darajoji sosai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim, yana cewa ni'mar rajulu Abdullahi, ma dalla da Abdullahi, ma dalla da shi. A wata riwaya kuma inna Abdullahi rajulun salihun, haka manzo Allah ya ce lalle Abdullahi dan Umar mutumin kirki ne. Law kana yaqumul layla, ina ma a ce yana sallar dare, da labari ya iske shi daga nan bai fasa sallar dare ba iyakar rayuwar shi. Ya ji an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da tazkiya a kan shi, kuma annabi ya yi fatan ina ma a ce yana sallar dare. Nan Abdullahi dan Umar yana da wata yana daga cikin mutane masu dattaku da kunya da sanin ya kamata. Yana cewa na so na gaggaya wa Muawiya magana, a lokacin da yake cewa babu wanda ya cancanci mulki in ba ɗan shi ba, sai ce tana aljanna, fatazakartu jannata wa na'imaha. A wajen ruwaya kuma yake fa khiftul khilafa bainal muslimin, na ji tsoron kada na ƙara jawo rikici tsakanin musulmai. To shi sa kamar yadda Bukhari ya ruwaito ila yau, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kawo mishi wani dabino, bayan ya ci dabinan ya ji daɗin sa, sai yake tambayan sahabbai yake cewa a ganinku wace irin bishiya ce ta yi kama da mumini, wanda take da ƙanshi da kuma daɗin ɗanɗano, kuma ba ta zubar da ganyenta, ba ta damun mutane da ƙura ko datti? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yabo da yawa akan wannan bishiya da ta yi kama da dabino. Sahabbai duk suka kasa gane me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi, har sai da shi da kansa ya faɗa musu. Abdullahi dan Umar yake cewa baban shi bayan sun taho yace ni ko tunda aka yi kwatancen nan na fahimci cewa abinda ake nufi kenan dabino, amma ban faɗa ba, so na ga dattawa sun kasa faɗi sai na ji kunya. Kaga hatta akan ilimi yana da kunya. Bukhari wannan babi da cewa babul haya'i fil ilmi, babin da ke bayani akan akwai sanda zaka ji kunya kar ka faɗi wani abu da ka sani in ba ya zama dole ba, dan kada wani ya ji damuwa ko kunci ko ya ji kunya. Ko mun gane kar ka nuna wai kai ka iya, sai baban shi yake ce mishi ani da ma ka faɗa da ya fiye mu, ya da ce na samu jajayen raƙuma, amma bai faɗa ba. Shahidi shine mutum ne mai matukar kunya da kau da kai, ya taɓa zagin wani bawan shi bai ma karasa zagin ba, ya faɗi kalma biyu la'a bai karasa ba, ya ji kunya ya fasa akan haka ya enta shi. An ce ya enta bayi sama da dubu, domin bayi hanyar darasi suke. Idan ya samu bawa sai kawai ya ga suna ta sallah, da zarar ya ga suna sallah kawai sai ya sallame su, ko ba dan Allah suke ba. Ko mun gani Allah ya gafarta musu. To haka sayyidina Jabir bin Abdullah yake cewa ma minna ahadun adraka ad-dunya illa malat bihi غير عبد الله yace babu wani a cikin mu da ya samu duniya sai dai zama duniya ta karkatar da shi samun duniya yana da sauki ya karkatar da mutum wala wasallahu rizqal ibadihi la baghaw fil ard in Allah ya buda maka dukiya da wuya ka ci gaba da irin wannan jajircewa usadancin nan 100% dole akwai su abubuwan da sanadiyar wadata dole zaka canza su lifestyle ɗinka irin abokanka irin sitirarka irin abun hawan da kake hawa ko irin matan da kake awara duk za su iya canzawa kuma wataƙila ba ka yi ci gaba da samun yanayin lokacin halartar wani majalisai na ustazai kowa in ka zo ka zama za ka ji warin da tuma ala ustazan suke sai kuma ka zo kana ta ƙanshin turare ka ga ba za ka yi zama cikin su to dole za ka ga yanayi yana canza mutane shi ne Jabiru yake cewa babu wani a cikin mu da ya samu duniya sai dai zama ya dan canza in banda Abdullahi shine kawai ga duniya ta zo amma bai canza ba haka Aisha take kullun tana yabon shi tana cewa ma ra'aitu ahadan alzama lil amri al awwal min abdullah aisha haka take cewa tana cewa ban ga wani wanda ya kai abdullahi na cewa akan asalin abin da ake tun farko ba kamar abdullahi da umar tana zargin shi tana cewa me yasa baka hana ni fita in je yaƙi nan na jamal ba yace ra'aytuki kad galaba alayki rajul na ga wani mutum ya riga ya ja ra'ayinki su dalha kenan tare da cewa shi kuma daga baya yana nadama har zai mutu cewa yana nadama da bai tai sai na Ali ya kan su Muawiya ba yace ina nadama anni lam ansur aliyan ala lfi'atil baghiya dan yana daga cikin sahabbai wanda suka janye jikin su daga duwan rikicin ba su shige shi ba amma daga baya sai ya canza tunani cewa ina ma da ya tai Ali wannan yakin sai na Ali ya bashi mulki ya tafi Sham tun farkon abu cewa mutane suna girmama ka ka ji Sham ka zama gwamna ya ce na haɗa ka da Allah na haɗa ka da zumunta da ke tsakanin mu ka kyale ni an zo a bashi khalifanci ma ya ce baya so babu irin mukamin da ba bai ta yi ba ya ki karɓa wannan yana nuni zuwa ga nacewar shi akan al'amrul awwal ya kasance mutum ne da yake da tatabbu'ul athar yana bin sawun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har ana ganin kamar ma ya dan motsa kwakwalwar shi saboda abin da yake domin in ya zo gunda ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa tsugunawa a nan ya yi fitsari to ko baya jin fitsari sai ya tsuguna wajen in yanzu inda annabi ya da zango ya yi bacci sai ya da zango a wajen ya bacci in yanzu in wani gari da annabi taɓa tsayawa ya sha ruwa a wata rijiya shi ma dole sai ya tsaya ya sha ruwa a rijiyar ta tabbu'ul athar kenan duk da baban shi Umar ya kasance yana hana haka din amma shi yana yi har ana ganin kamar ka annafi aqlihi shay'un kamar cewa ya samu wani taɓin hankali saboda wannan abin da yake sabai da sun shi da irin wannan labarin yana da kaifin basira da kuma wato fasaha wajen zance wata rana wani mutum ya taɓa ce mishi kai mini wasiya mana ka gaya min dukkan abin da zai amfane ni a ilimi idan na je lahira sai yake ce mishi innal ilma kathirun walakin in istata'ta an talqallaha khafifa adh-dhahri min dima'in nas yace kaga ilimi yana da yawa amma in za ka iya gamuwa da Allah wa anta khafifa adh-dhahri babu nauyi a bayanka min dima'in nas ba abun ka bashin jinin kowa sannan khamisal batni min amwalihim cikin ka yana da yunwa baka ci dukiyar kowa ba kafil lisani an a'radihim harshen ka bai ci mutuncin kowa ba laziman li amri jama'atihim kana mai lazuntan al'amarin musulmai faf'al sai kokari kai haka wannan shine abin da zai maka amfani ka je lahira ba abin ka jinin kowa ba abin ka cin mutuncin kowa ba abin ka bashin dukiyar kowa kuma baka taba raba kan musulmai ba ka fita daga al'amarin musulmai bace to in zaka iya gamuwa da Allah da haka to ka gamu da shi ya fi maka zaman lafiya Abdullahi Umar ka bai da maka ambata manaqibuhu jamma yana da manaqibu da yawa ya taba yin mafarki ya ga an yi tashin alkiyama dama yake cewa ina so ne mafarki ni ma na zo na ga manzo Allah sai mai fassara mu sai in farki an yi tashin alkiyama ana ta tafiya da mutane ga kawai an kama shi za a yi gidan wuta da shi kawai wasu mala'iku irin mala'ikun gidan wuta din da suka yi sama da shi kawai za su tafi da shi gidan wuta sai wani mala'ika ya tawo a guje tsaye da shi ku sake shi an ce a kyale shi saboda yana sallar dare kaga bai bukatar fassara wannan ci gaba da sallar dare kawai Allah ya kara mu shi yadda ya rasu a shekara ta 74 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya rasu shekara shi kaman 85 ko da 4 din yana da hadisai kamar da yake cikin musnad na baqiyyu ibn makhlad hadisi 2136 yana daga cikin al-mukthiruna min ar-riwayat su bakwai din nan abu huraira da aisha da anas da jabir da abu sa'id al-khudri da shi abdullahi dan umar da abdullahi dan amr dan as wannan su ake cewa al-mukthiruna min ar-riwayat fi sahaba wanda kowa a cikin su na da hadisan da basu gaza guda 2000 ba shi a cikin shi 2136 a cikin musnad na baqi bin makhlad al-andalus a cikin sahih bukhari da muslim yana da hadisi guda 168 wanda suka hadu akan ruwaitowa kenan bukhari da muslim yayin da bukhari ya kadaice da wasu riwaya guda 81 muslim kuma ya kadaice da riwaya guda 31 wannan bayanin da zaka samu sun kaje kuma kan tarjuma sa a cikin siru a'lamin nubara a cikin mujalladin sa na biyu tarjuma ce mai tsayi kwarai da gaske to wannan kina a take kwarai game da sahabbin manzon Allah sayyidina Abdullahi dan Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa idan gane da hadisin da aka ce buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abu guda biyar cewa da aka yi an gina ya nuna waɗannan sune fandisho kenan na musulunci kaga kuma mu kula da kyau daga nan mun fahimci cewa ashe su kadai ba su kadai ne musulunci ba domin idan ka zo kai fandisho kawai ko mun karfin shi bai ta gida da za'a shiga ba ko mun gare to cewa da aka yi an gina musulunci akan su kenan sune fandisho asas din musulunci musulunci bai yiwuwa sai da wannan abubuwan amma kuma akwai abubuwan da suke kare-kare akan su wanda musuluncin ka kuma ba zai cika cik ba sai ka kara da waɗannan shi na mazan fahimta daga da wannan ta'abiri na cewa buniyar islam ala khamsin an ya tu'a wata riwaya ala khamsatin to haka ce ala khamsin sai a kaddara abin da zai dace da lafazin khamsin sai zama ala khamsi khisalin in kuma ka ce khamsatin sai zama khamsati arkanin ko khamsati ashiya'in duk suna kaddara haka akan abubuwa guda biyar ko akan tiraku guda biyar ko akan siffofi guda biyar shahadati za ka karanta shi da wata liƙasa domin badali ne ai buniyal islamu ala shahadati karkace shahadatu kalmar shahada shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wanda ita ce kalmar da ke shigar da mutum musulunci in babu ita babu maganar musulunci sai mutum ya faɗe ta kuma ya yi aiki da lazuminta shaida cewa a cikin zuciyarsa ya ƙudirce ya shaida cewa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon shi ne wannan yana lazumta duk mutumin da zai shiga musulunci to mutanen da aka haifa a musulunci kamar mu duk da aka haife mu a musulunci da yaushe muka furta wannan kenan furtawa farko ka taba tunan ran da misali ka tsaya musamman kai kalmar shahada da sunan yau zaka fara musulunci saboda shi ka haife ka dama ka taso ne kaga ana yi wannan ya shafi wanda ba a haife shi a cikin musulunci ba a bawahu hawwada ne ko nasara ne sun mai da shi ba nasara ko ba yahudi to ran da yau zai shiga musulunci sai ya furta wannan kalmar shahada furtawa daga zuci zuwa baki ko zai iya furtawa da wani yare in ba larabci ba zai iya faɗanta da wani yare in ba larabci ba idan ya kasa bakin shi yayi nauyin da ba zai faɗa da larabci ba mana an ba mutuntar da mutum sai aka lakara ne kalmar shahada ya kasa faɗe to ba za a ce shikenan kai baka da rabo ka hakura kawai ba ko kuma ka je sai ka je sati guda kana koyan ta da bakinta ba a'a sai a faɗa mishi da yaren da yake ji ya san ma'anar ya ƙudurce in ya so daga baya ya koya domin ba za a jinkirta bashi musulunci ba wai san ko zai kai gobe ko jibi ko wata daya ina fata mun gane wannan na farko kenan wannan shine rukuni mafi ƙarfi daga cikin rukunan musulunci domin shi kadai zai iya tsirantar da mutum kamar da yake cikin hadisul difaqa da wasu hadisai da suke nuni zuwa ga kalmar shahada kadai ranar alkiyama tana iya tsirantar da mutum yayin da kuma idan babu ita komai yawan aikin ka ba za ka tsira ba kaga ta fi kowane rukuni ƙarfi kenan kamar ka ce ita ce bulo na farko ko kankare na can ƙasa ko rodi na can ƙasa da za a fara ginin musulunci a kai idan aka karkai wata da kalmar shahadar ka karka sake kai wani abu wanda zai kawo mata matsala ko tangarɗa ko ya rikirkita tabbacin ta karka saki duk abin da kake ciki ya zama kalmar shahadarka yaddarka da imaninka game da Allah yana nan daramdam baka yin wani abu da ya shafi shirka ko abin da zai lalata imaninka da Allah ko imaninka da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa iqamis sala da kuma tsayar da sallah baya ga kalmar shahada abin da ke bayyana ta kodashi shine sallah domin tace ibada mafi maimaituwa a musulunci wanda musulmai kullun a cikin yin ta suke safa da rana da yamma da daddare wa aqimis salata liduluki shamsi ila ghafaqil layl kullun a cikin sallah yake asuba azhar la'asar magharib isha kullun haka yake a matsayin ka na musulmi baka fasa yin sallah in dai ba ka fita daga hayyacinka ba zaka tsayar da sallah da aka ce a tsairin ita a bisa lokacinta a cikin jama'a da dukkanin sharuɗa da siffofin da ake nema shine ma'anar iqamis sala shi ma ka zaka tashi da iqami kar a ce iqamu saboda ya zama atafi akan wancan shahadati din wa ita'iz zaka sai kuma bayar da zakka daga cikin dukiyoyin da Allah ya ce a bada zakka a lokacin da ya kamata a bayar a bisa tsarin da shari'a ta hukunta a bayar zamu zo mu ji bayani akai daga baya insha Allah wal hajji da kuma aikin hajji ibada da ake zuwa ayi a Makka a watan Zulhijja wa sawmi ramadana da kuma azumin watan Ramadan wato azumin kwana 29 ko 30 a duk shekara idan muka lura waɗannan rukunan an ambace su kamar da malamai suka ce a cikin ibadoji akwai da ake cewa badaniya mahda ko kuma maliya mahda ko kuma badaniya stroke maliya akwai ibada da jiki ko yake yin ta ita ce kamar sallah sai aka ambata sallah a nan aka fara ambatan ta domin jiki kowa yana da shi sai kuma ibada wata ke maliya mahda da dukiya kadai ake yin ta ba buƙatar jiki in zaka bada zakka baka buƙatar sai ka zo ka tsaya ka bayar da kanka baka buƙatar sai kai kabbara ko kai tahiyya to ga zakka da dukiya ake yin ta sai kuma ibada badaniya maliya wanda ake hada jiki da dukiya wajen yi shine aikin haji wanda zaka je zaka biya dukiyarka a zamanance misali ka biya kujera ka biya kudin visa ka biya kudin kwana a hotel da kudin mina duk guzurin da ake bukata sannan kuma ka tafi da jikinka ka je kai kaga ya hada dukiya da kai guzuri da kuma zuwa da kai kai da kanka to ta zama ibada kenan badaniya maliya wanda ake da jiki kuma a hada jikin da kudi ai ita aka ambata a matsayin na uku bayan kalmar shahada sai kuma aka ambaci azumi a ƙarshe a matsayin azumi shi kuma wanda shi kuma ba wai yi ba ne shi barin wani abu ne shi ibadatu tarki ne barin cin abinci barin yin tarayya da mata barin surutu da kashin baki ba shi ne azumi ba kaga shi ibadatu tarki ne ba ibadatu amali ba ne da aka ce aka ambace shi a gefe ko da ike akwai riwayar da za cikin sahih Muslim wanda sai da ga dan Umar yayi inkarin cewa shi ba haka ya faɗa ba da wani yago yana faɗan cewa algata malam ka ce kaza ka ce kaza sai ya ce ka ce haji ka ce azumi sai ya ce a ni azumi na fara faɗa kafin haji yace haka za su mai tumin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kai yake cikin sahih Muslim to amma kuma akwai ta riwaya a cikin mustakhraj na Abu Awana ita kuma da ga dan Umar ya tabbatar da cewa a shi kuma anan yake cewa a yadda yake anan din haji kafin azumi kuma yace haka za su mai tumin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai zama kenan ya ji duka biyu wata rana ya ji annabi ya ce aikin haji sannan azumi to sai bayar da wannan hadisi to Abu Karwashi yana ba su labarin wannan da ya ji ne a ranar da haka ba zai da a canza ba dan yana daga cikin ra'ayin shi ba a canza lafazi a wajen riwaya baya riwaya da ma'ana a wani karin kuma sai yana ba su labarin ɗayan hadisin da ya sake ji a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda annabi ya gabatar da aikin azumi akan aikin haji to anan kuma sai ya ƙara musu wannan tabbacin to asalin hadisin da ke cikin Muslim din wani ne ya tambaye shi cewa me yasa kai baka zuwa jihadi sai ya ce to ai saboda jihadi ba shine asalin turkin musulunci ba ka ji tarakun da musulunci yake akai kafin akai ga maganar jihadi sai da kuma yana zuwa jihadin amma dai bai cika damuwa da zuwa jihadi yadda ya damu da waɗannan ayyukan ba saboda suna gaba da jihadi don haka wasu malamai kuma suka kawo ikirari akan to me yasa Allah subhanahu wata'ala da ya tashi magana akan sharaɗin a karɓi imanin mutum sai ce fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum ba ƙara da wa hajju wa samu ramadana ba kamar ke nan iya waɗancan za su yi isa kenan da Allah ya ce idan suka tuba shine faɗan kalmar shahada wa aqamus salata suka bai da sallah wa atawuz zakata suka bada zakka sai Allah ya ce fa ikhwanukum fi dini sun zama ƴan uwanku to me yasa aka faɗa haka shine malamai suka ce saboda a mahallin da'awa kiran mutane zuwa ga musulunci ba dole ne ka bayyana musu duk abin da musulunci ke ciki ba sai ka bayyana musu abin da za su iya gamsuwa in sun shigo saji sauran domin kai yanzu talla kake kana neman kana musu tayin addini ne idan kana so ko ka sai da kayanka ba dole ne ka faɗi duk bayanin da ya shafe shi ba to haka anan wajen tallar addini babu laifi ka mutane tallar kalmar shahada ita kadai idan ka ga ita za ta isa babu laifi ka ƙara da sallah babu laifi ka ƙara da azumi in ka tsaya haka yayi kada abin ya yawa to shine abin da Allah ya anan fa in tabu wa aqamus salata ina fata mun gane wannan babu laifi a takaita haka a wajen wato da'awa kira mutane zuwa ga ainihin wato yadda da musulunci to kamar yadda muka faɗa malamai suna cewa shari'ar musulunci ba ta takaituwa akan waɗannan abubuwan su kadai akwai saura amma idan mutum ya tsaya haka kamar a ce wannan shine minimum benchmark minimum standard da zaka iya tsira kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sabi aflaha in sadaqa wallahi ya tsira in yayi gaskiya sai dai ana buƙatar musulmi ya zo da sauran ayyuka wanda za su cike mishi waɗannan alal misali game da sallah daga cikin alamar sallar ka ta farilla tana da kyau shine a ga kana yin nafilfili wanda duk yake yin nafilfili a sunan rawatib to alama ne a kan ya cika farilla domin a ɗabi'a wanda bai cika farilla bai ma da nafila irin yadda muke galibi ɗin nan ƙwaya-ƙwaya mu shigo masallaci a makare mu samu rabin sallah da an idar kuma mu fita muna tasbihi wani a kan mashin ɗin adai su zama ƙara tasbihin shi ko kuma a cikin fashi ta kasuwa zai ƙara tasbihi in ma yayi to wannan yaushe zai nafila babu randa zai amma duk wanda ya zo masallaci a kan kari da zaran an kira sallah ko da zaran lokacin sallah ya yi ya jira har liman ya zo a yi azahar da shi sannan ya zauna ya yi tasbihi ya yi sunnar bayan azahar haka ya yi ta azuba haka ya yi ta magariba da isha to wannan har in yana iya samu ya nafila alama a kan cewa to sallar shi da yake yi ta farilla ta cika kenan haka wanda yake yin azumin nafila mutumin da bai cika ramadana ba watakila yanzu da muke magana ɗin nan ana sura wata hudu ramadana ta yiwu ana bin shi bashin ramadanan da aka yi last year namiji ne shi ko mace yaushe zai samu halin yin sittu shawwal yaushe zai samu yin arafa ina zai samu halin yin litinin da alhamis wallantana a kai ga magana ayyamul bidi ko siyamu dawuda ba zai samu halin yin wannan ba da aka yin waɗannan nafilfili yi ƙoƙari in kana ƙoƙari kana yin su za su taimaka wajen tabbatar da ka cika farillar kafin ka yi su to haka duka in ka kalli waɗannan sauran ayyuka ta kuma sauran ayyuka waɗanda suke cikin shu'abul iman waɗanda za mu ji wasu daga cikinsu duka suna buƙatar ka yi su don ka samu a wato ka cika ma'auninka da kyau ina fata muna fahimtar wannan to waɗannan abubuwan da aka ambata nan idan mutum ya yi musun wani daga cikinsu yana hukuncin shi duk wanda ya musa ɗaya daga cikin waɗannan matsayin kasancewar shi wato ɗaya daga cikin rukun na musulunci babu shakka yin haka aikin ridda ne idan mutum ya musu cewa babu sallah babu zakka ko babu azumi ko babu aikin haji ko bai yarda kalmar shahada ba wanda duk ya musa wannan a maganance ya kudirce ko da yana aikata su to ya yi ridda da haka abu ne mai haɗari kwarai musun wani daga cikin wannan abubuwan mutum ya musun zakka sayyidina Abubakar ya yaƙi wanda suke musun zakka mutum ya musun azumi ya ƙi yin azumi ko ya ce bai da azumi wajibi bane yadda za ka ga galibin matasa suna yi a wannan zamanin da muke rayuwa akwai mutane da dama suna cewa su musulmai ne amma ba su yarda su yi azumi ba to wannan yana kai ga mutum zuwa ga halaka za ka sai a kiyaye sannan wannan hadisin da wanda zai biyo bayan shi kamar yadda muka ambata a tun farko mala ya kawo mana suni a nan don bayani akan musulunci da imani to kaji waɗannan su ne musulunci a matsayin ginshiƙin musulunci idan mutum ya cika su yana yin su zai samu musulunci mai kyau mai nagarta idan mutum ya rage su ya kawo musu matsala to da gwargwadon abin da ya rage da gwargwadon matsalar da musulunci shi zai samu idan mutum bai da halin yin su wanda duk karasa halin yi a ciki to ya fada akan al misali zakka wanda duk bai da dukiyar zakka to dama sharadin da samun dukiya wanda duk bai da halin zuwa aikin haji ya fada akan sa to a wannan lokacin ba za a kama kada ainihin wato zulubin shi ba to amma kuma ba za a baka falalin yin shi ba ya kamata mu gane wannan shi sa annabi ke cewa zahaba ahlud dukhuli bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada idan Allah ya baka kuɗi kai aikin alkhairi da su wanda ba a ba ba duk da ba za a kama shi da zulubin rashin aiki alkhairi ko bai samu falalin irin taka ba kamar yadda mace da take haila da ba ta yi sallah ba a kwanakin hailar ta ba ta da lada amma ko ba ta da zunubi wanda kuma take cikin tsarki ta haila kaga tana ta yi sallah tana da ladan wannan sallolin shine ma'anar nuqsan diniha za ta samu kanta a yanayin da ba ta samun lada ko da ba a kama ta da laifin rashin yi saboda shari'a ce ta halasta mata to matsalar kuma imani yana ƙaruwa ko baya ƙaruwa yana raguwa ko baya raguwa matsala ce sananniya a cikin ilimi na aqida wanda ijma'i a gun malaman ahlus sunna shine al-imanu yazidu wa yanqus al-imanu qawlun wa amalun kamar yadda bukhari ke cewa al-imanu fi'lun qawlun wa fi'lun yazidu wa yanqus imani wato magana ce shine fadan la ilaha illallah wa fi'lun ko wa amalun da aiki su sallah da zakka da sauransu yazidu yana karuwa wa yanqus kuma imani yana raguwa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siya imani yana karuwa da karin biyayya Allah yana raguwa kuma da rage biyayya Allah sawa'un ka rage biyayya Allah ta hanyar daina yin ayyukan alkhairi to ibadanka zai ragu ko kuma ka rage biyayya Allah ta hanyar yin ayyukan zunubi imaninka zai ragu akwai wanda yana yin aikin biyayya sai ya daina yana katun alqur'ani yana sadaka yana sada zumunta ya daina to zai samu ragowar imani imanin shi zai kasa ko kuma ko da yana wannan ayyuka amma kuma yana cakuɗa su da zunubai to nan ma imanin shi zai samu tangarɗa ƙwarai da gaske akwai ayoyi da dama da suka zo wanda malamai suna yawan kawo su a mahallin hujja don tabbatar da cewa imani yana ƙaruwa yana raguwa kamar faɗin Allah huwallazi anzala menene ma faɗin Allah anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim kaga liyazdadu imanan ma imani haka misali kan fadin Allah wala ya taballa allazina kafaru annama numli lahum liyazdadu haka ne innama numli lahum khairan ko sai Allah yace innama numli lahum liyazdadu isma kaga liyazdadu isma dan su ƙara laifi ƙaruwar laifi ya ƙara musu kafirci kenan haka fadin Allah wayazdadu allazina amanu ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا cikin suratu maryam kenan ko kaga Allah yace ويزيد الله الذين اهتدوا هدى Allah yana ƙara ma wanda suke cikin shari'a ya ƙara musu shari'a haka fadin Allah ويزاد الذين امنوا ايمانا da irin fadin su ayyukum zadatu hadhihi imana a cikin ku waye wannan abu da aka saukar ya ƙara mushi imani sai Allah ya ce fa amman ladina amanu fazadatuhum imana haka kamar fadin Allah da aka zo aka ce musu aka ce mu'minai innan nasa qad jama'u lakum alladhina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana haka wama zadahum illa imanan wa tasdida suna nan da yawa sun fada irin su duk wannan sa tabbatar da imani yana raguwa idan ayyukan alkhairi suka karu imani yana karuwa idan ayyukan alkhairi suka karu murji'a suna daga cikin wanda suke akan gaba wajen ƙaryata karuwar imani suna cewa imani asalin shi kawai abinda yake nufi a tasdiqu bil qalbi gaggatawa da zuciya don haka a wurin su in dai ka gaggata da zuciyarka sai ce imani ka imani Abi Bakar haka suke cewa imanin su kamar na Abu Bakar akwai wannan ka to barace al-imamu Abu Amr ibn Salah ya fitar da wani fiqhu a cikin wannan hadisi game da wawul aqaf cewa malaman nahwu suna cewa wawul hataf la yufidu tartib yuhibu yufidu mujarradul aqab yana nuna kawai adaki ne kawai haka ce za'a zaidun wa amrun bai nufin zaidu ya riga zuwa sannan sai amrun kuma ana san haka sai dai a kawo fa'un kuma ko summa da tartib wa taraqi ko da tartib kawai to sai yace amma wannan yana nuni zuwa ga wawul aqabi na iya fa'ida da tartibi haka kalli tartibin darajar su daga kaza sai kaza da kaza sai kaza yace koda malaman nahwu ba su yadda ba wannan hadisi yana nuna haka amma malaman hadisi yan wani da kan nawawi da sauransu su gane cewa wannan magana ta shi ba daidai ba ce akwai maganganu da yawa akai amma dai tabbas malaman nahwu sun fi shi gaskiya game da wannan saboda shawahidi da yawa suna tabbatar da haka a cikin larabci a cikin alqur'ani a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan kenan a tabbace kwarai game da wannan hadisi fa'idar da zamu fitar akan hadisin mafi girma shine hadisin yana tabbatar da cewa waɗannan ayyuka sune ginshikin musulunci waɗannan ayyuka in babu su babu musulunci sune foundation din musulunci tsayi da su shine alama an tsayi da musulunci rashin yin su ko wasa da su alama ne akan ana wasa da musulunci Allah ya sa mu dace sai malai yace an mu'ad ibn jabal qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني للجنة ويباعدني من النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ النار الماء كما يطفئ النار الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم كان مفسر أن حديثا قال أنت عليك دمال يا كسا إن يسال لمبا تتايا أنك وجم سيسال تاؤن تيدك كي يسال تاؤن أكركشن واتو هامش ينا نفن واتو تعليك da shi yake yi dan fitar da wasu fa'ida yace hadhihi hiya arkanul islam wannan sune rukunan musulunci waye tumathilul ibadatil qawliya wal amaliya suna bada labarin ayyuka na magana da kuma ayyuka na wato jiki allati yatawajjahu biha al abdu ila khaliqihi ta'ala wanda bawa yake fuskantar mahaliccinsa da su mu'linan biha ubudiyyatuhu ta hanyar su ne mutum yake bayyana cewa shi bawan Allah ne wastislamahu yake bayyana ya miƙa wuya li awamirillahi ta'ala ga ayyukan da Allah ya umarce shi da su wato bai yiwa baka sallah kuma kace kai musulmi ne in an yi magana kace ai imani a zuciya yake ƙarya kake dole sai an kana wannan ayyuka ka ki yin azumi kace ai kai ka yarda da Allah a zuciyarka wahiya wahadaha ghayru kafiyatin ma lam tashabaha arkanul iman waɗannan ayyuka na gabobi ba sa wadatarwa sai idan rukunnan imani sun haɗa su thumma liltizamu bi tashri'illahi ta'ala sannan kuma lazimtuwa bin shari'ar da Allah ya gindaya allati yadbatu alaqata almuslimi bi ghairihi fil mu'amalati wal akhlaqiyat wato abubuwan da suke kulawa wajen tsara alaƙoƙin mutane tsakankanin junansu wajen mu'amala da kuma halaye wato mu'amalar zamantakewa da zumunci da makwabtaka da kasuwanci da sauransu da kuma mu'amala ta mutunta juna da sanin mutuncin juna da mu'amala ta ɗabi'un da shari'a ta karantar duka sai kayi su dan kana sallah kana azumi amma baka girmama iyayenka baka gaida manya baka san mutuncin kowa ba kana da mugun hali kana da rowa da nunkubarci musuluncinka ba zai maka amfani ba zaka samu matsala sosai da musuluncinka domin wannan domin ibadar musulunci ibada da Allah ya kawo mutane duniya su yi ana dunkule ta cikin abu guda biyu shine an ta'budallaha wa tuhsira ila ibadillah ka bautawa Allah kuma ka kyautatawa bayin Allah da kake kewaye da su iyayenka ƴaƴanka iyalanka abokai makwabta malamai manya yara talakawa kowa da yake kewaye da kai wajibi ne ka mishi irin alherin da shari'a ta ce ka mai koda alherin bai wuce murmushi da sakin fuska ba kamar yadda aka ce wa wala an talaka akaka bi wajihin talaq ina fata mun fahimci wannan sai mu koma tun da yace an Mu'adh ibn Jabal malai yace daga Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yadda kala yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi safari na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana a cikin wata tafiya fa asbahtu sai na wayi gari yawman wata rana qariban minhu ina kusa da shi wa nahnu nasiru ana kan tafiya fa qultu ya rasulullah yace ya manzon Allah akhbirni bi amalin yudkhilni aljanna ya manzo Allah ka bani labarin aikin da zai shiga da ni aljanna wa yuba'iduni minan nari kuma ya nisanta ni daga wuta qala sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama laqad sa'altani an abimin lalle ka tambaye ni akan abu mai girma wa innahu la yasirun amma abu ne mai sauki ala man yassarahu Allahu alaihi ga wanda Allah ya so ya sauƙaƙa mishi wannan abu Allah ka sa mu samu sauƙin haka ta'budullaha wala tushriku bihi shay'a abinda za ka yi ka shiga aljanna ka nisanci wuta ya kai Mu'adhu ka bauta wa Allah shi kadai kada ka yi shirka wa tuqimus sala sannan sai ka tsaya sallah wa tu'tiz zaka sannan ka bada zakka wa tasumu ramadan sannan kai azumin ramadana wa tahujjul baita ka je ka ziyarci dakin Allah thumma qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala adulluka ala abwabil khair shin bana gwada maka kofofin alkhairi ba الصوم جنة أزمي غركواني والصدقة كاغا صدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار تنا كشا ذنبي كما يد أنك دد لا موتا روا زي كشا وتا وصلاة الرجل من جوف الليل يسلم متن تكن دهن دري ثم تلا سنة سيء النبي يكرن تآية تتجافى جنوبهم عن المداجئ هيا تفقد الله ya amaluna tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna fala ta'lamu nafsun ko ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'maluna ya karanta wannan aya cewa tatajafa junubuhum gaffanyan jikin su tana nisanta anil madaji yana barin wurin kwanciya yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna roƙon Allah ubangijin su khaufan suna masu tsoron azabar sa wa tama'an suna masu taran gafarar sa wa mimma razaqnahum yunfiquna sannan bayi ne masu ciyarwa daga abin da muka ba su arziki akai Allah ya ce fala ta'lamu nafsun babu wanda ya san ma ukhfiya lahum abinda Allah ya taskace ya koye musu abinda Allah zai surprise din su da shi na lada ranar alkiyama jaza'an bima kanu ya'maluna saboda wannan aikin sallar dare da kuma taimakawa na kasar su sannan sai manzo Allah ya ci gaba da cewa ala ukhbiruka bi ra'atil amri kullihi bana ga maka menene gaba ɗaya kan al'amarin ba kan jirgin gaba ɗaya wa amudihi da kuma tirkin da aka kafa shi wa zirwati sanamihi da kuma rufin saman shi dake hana ruwa ko iska ko rana ta shigo cikin sa qultu bala ya rasulullah yace eh haka ne ya manzon Allah qala annabi yace ra'sul islami ra'sul amri islam gaba ɗaya tushen al'amari shine musulunci wa amuduhu salatu tirkin al'amarin kuma shine sallah wa zirwatu sanamihi aljihadu sannan tsoro ruwan saman shi kuma shine jihadi thumma qala sannan annabi ya ƙara cewa ala ukhbiruka bi malaki zalika kullihi to bana gaya maka kuma abinda yake kuma igiyar da ke daura wannan ba gabaki daya abinda idan babu shi kuma wannan al'amarin duk zai iya sawarwarewa ya zama ba a daure yake ba قلت بلا يا رسول الله نتي كا كو غا ما كا يا منزا الله تي النبي يتي تي النبي فاخذ بلساني تي النبي يا كام حرشن سا يريقي قال يتي كف عليك هذا kai hankali da wannan da kake ganin shi. Fa qultu ya rasul ya nabi Allah ya manzon Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi, yanzu ana kama mu ne da abinda muke fara dinnan yau da kullun, wai ba za a bari ba sai an kama ba akai. Fa qala sai annabi ce saqilatka ummuka ya mu'adh, kai ko Allah wadaran wannan magana da kake uwarka dama ta zubar da cikin kama da ya maka alheri. Wa hal yukabbu an-nasa wa hal yakubbu an-nasa, shin akwai abin da zai kifa mutane finnari a cikin wuta, ala wujuhihim a kifa su ta fuskar su, au ala manakhirihim ko akan wato karan hancin su, illa hasaidu al-sunatihim, fiye da abin da harsunan suka girba musu. Malai yace sahihun, wannan hadisi ne ingantacce. Al-Imam Tirmidhi shi fitar da wannan hadisi a cikin Ashabul Kutub as-Sitta, Al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi, haka Al-Imam Ahmad ibn Hanbal da wasu su. Kamar yadda muka faɗa, ba za mu yawaita magana akan takhriji na hadisi ba, saboda ba ajinin takhriji ba. Muna so mu samu fiqhun hadisin ne, mu yi aiki da su, mu ci more su. Wannan hadisi an karɓo shi daga sahabban manzon Allah Mu'adh dan Jabal, wani babban malami cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sunan shi Mu'adh bin Jabal bin Amr ibn Aus al-Ansari al-Khazraj, mutumin garin Madina ne, kuma dan yankin kabilar Khazraj ne cikin mutanen Madina. Ana mishi alkunya da Abu Abdurrahman, sahabi ne badari, kuma ya daga cikin wanda suka je al-Bai'atul Aqaba. Sanda aka je Aqaba, kamar yadda zahabi yake faɗa, saurayi ne bayi da gemu a wuyan shi a fuskar shi, saurayi ne dan shekara 16 ko 17, mutum ne mai hikima tun yana kankanin yaro. Wasu sun ce bayi da ɗabi taɓa haihuwa ba, amma magana ce mai rauni, saboda ya haifi 'ya'ya, akwai Abdullahi, akwai Abdurrahman, akwai kuma wasu 'ya'ya mata guda biyu wanda suka mutu tare da shi a kusa da kusa a lokacin wannan annoba ta ta'unu amawa, wanda ya rasu a cikinta a shekara ta 18 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya daga cikin sahabbai kalilan wanda suka haddace alqur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Alaramma ne daga cikin alarammomi mahaddata, tare da mutane irin su Ubayy dan Ka'ab da irin su Zaid dan Sabit da makamantansu. Babban malami ne cikin malaman sahabbai, ya daga cikin wanda suke fatawa tun annabi yana rayu sallallahu alaihi wasallama. Ya daga cikin wanda annabi yake aika su gari gari su je su karantar da addini. Annabi ya bar shi a Makka, yayi mishi gadin Makka, ya koya masa addini bayan fatu Makka. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi kasar Yaman, hatali ma randa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi yana can ma Yaman, a karkashin wannan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya je. Yana da manaƙibu da yawa, sahabbai suna mishi kirari su dinga cewa inna Mu'adhan kana ummatan, kamar da ake cewa inna Ibrahima kana ummatan, sukan ce inna Mu'adhan kana umma, ana kwatanta shi da sayyidina Khalilur Rahman Ibrahim alayhi salam, saboda zurfin ilimin sa. Daga cikin manaƙibu din sa wanda kowanne dan adam zai fatan ina ma ko an farki ga irin wannan manƙaba, shine annabi yake ce mishi ya Mu'adh inni uhibbuka, a cikin hadisin Imam Abu Dawud da Ibtar, a cikin riwayar al-Imam al-Bukhari al-Ta'arib al-Mufrad yace wa inni uhibbuka aidan ya Rasulullah, yace ni ma ina kaunarka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yo kuma farki kai, annabi yace maka, ya faɗa maka irin wannan kalma, ai shikenan kai kuma. Annabi yace maka ina kaunarka, bana gaya maka abinda zaka dinga yi kullun a sallarka ba. Fala hawla wala quwwata illa billah, annabi yace mishi, kuma annabi ya goya shi akan jakin shi. Shi yasa kamar yadda Umar yake faɗa, yake cewa ajzatun nisa'u an talidna mithla Mu'adh, mata sun gagara haifan da irin Mu'adh. Yace walaula Mu'adh lahalaka Umar, da ba dan Mu'adh ba da ni Umar na halaka. Sai da ga wata mata da ciki, mijinta yayi tafiya wata da watanni bai dawo ba, ya zo ganta da ciki yace wallahi bai dawo ba cikin shi bane. Umar yace a je a yi mata haddi, in ta ce ita ba ta da hadi ba, kuma da man kaida Qur'ani kenan ko wa yadra'u anal azab, za ka kashe ta. Sai Mu'adh yace in ya kullaka ilaiha sabilun falaysa laka ala waladiha sabilun, in ita ta maka laifi za ka kashe ta, amma dan cikin ta bai maka laifi ba. Sai aka bata aka ce ta yi tana haihuwa, sai yaron ya zo inda ka san tuwo da bai yake cewa ne kwanan miya da kwanan tuwo, har dan gantsan da baba yake da shi aka leban shi a bude, shi ma yaron aka ce aka leban shi yake a bude, shi da kanshi baban da ya gani yace haza waladi, ce wallahi dana ne wannan, ashe cikin ya dan kwanta ne.
shine Umar ya ji tsoro ya ce inna lillahi ashe da na kashe bari iya sai ya ji san kai shi zai ke cewa da ba dan shi ba da na halaka shi zai randa Mu'adh ya tafi kasar Sham Umar ya ji bakin ciki yake cewa mun yi asaran mutum kamar shi a Madina bai kamata ya ban Madina ba to haka wata rana Mu'adh ya taba cin bashi zamanin manzo Allah sai sama ya ta cin bashi ba su suka ba irin taurin bashi irin namu bane ba saboda yana da dangi haka ƴan uwa marayu yana ci da su ya ta cin bashi har bashi ya maiwa masu bashi suka zo suka taru cewa wallahi sai ya biya su bashin su manzo Allah sai sama ya aika ya kira shi ya ce ya rasulullahi bani da komai sai dai gonakin mu na gado to shikenan an raba musu gonakin aka rabe duka gonakin shi da ya gada gabaki daya bashi nan bai biya ba aba wannan dabino aba wannan alisafa dabino guda kaza bishiyoyi san irin kaje Madina kaga ba irin gona ce irin tamu an ce gona wai fili ba an ce gona su bishiyoyi ne na dabino yake nufi aba wannan tushe 30 wannan tushe 50 ana lissafa kudin su duk da kudin ba su kai ba sai suka ce ya rasulullahi yaushe zamu samu sauran ita aba ku gurin imanin ku yayi yawa ba ku fa shi haka ba to shine sai annabi ya tura shi Yaman yace to kaje kai mana aiki a Yaman in ka dawo sai a biya ku dakin ka samu jari shi kuma da ya tafi da ya dawo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai ce wallahi ba zai ba kowa ko siji a cikin kudin ba Umar ya tuhume shi aka je gun sai na baka yace ni fa annabi ya tura ni samu jari kuma na samu ku ce nan dawo da shi cikin baitul mal wallahi ba zan bayar ba yana kwanciya bacci sai mafarki sai mafarki irin mafarki Abdullahi dan mudanta an yi tashi alkiyama an kama shi za a kai shi gidan wuta shi kuma yana rike da wannan dukiya gari na wayewa ya ce Umar ma urani illa akhudhu bi nasihatik yace kai Umar na fata rike dukiyar nan dukiya ce ta al'umma yayi tunanin tashi ke national cake ne irin wannan tsarin da muke da yake bawan Allah ne Allah yana san shi da tsira nan take yana kwanciya bacci a dare sai aka nuna mishi cewa wannan dukiyar bai cancanci ya rike ta ba ya mai da ta cikin dukiyar musulmai a baitul mali dan bai da kudi dan yana fama da talauci ba uzuri bane sai je mairo sayyidina Abubakar shine halifa musulmai sai Abubakar yace to kaje yanzu gwamnati ta baka dukiya don gwamnati ta baka a matsayin kyauta ko gratuity ko a matsayin bashi kuma me aka baka to yanzu sai ka ci hani'an mari'a amma in ba ka ban ka dauki kwandala a cikin asusun al'umma to ka jira sakamakon ga wurin Allah Mu'adh dan Jabal mai don dukiya Allah ya taimake shi aka ce to kaje an ban maka shikenan ta zama tashi wannan mafarki ya taimaka mishi wajen dawowa da shi cikin hayyacin shi wannan ko yana maka duk ilimin mutum duk girman darajar shi zai iya samun matsala game da al'amarin dukiya saboda dukiya ita ce fitina mafi girma da Allah subhanahu wataala ya fitini mutane da ita kamar yadda manzo Allah yake cewa na bar muku fitina daga ciki akwai inna li kulli ummatin fitnatuha wa fitnatu ummati al-mal kowace al'umma tana da fitinar da za ta dame ta ni kuma fitinar al'umma ta ita ce dukiya dai rigima da kaga ana yi akai akawo zaka ga dai kuɗi ne suke jan wannan rigingimar sawa akan siyasa ne akan addini akan tattali akan zamantakewa akan aure akan kokoftaka akan ko me zaka ga daga baya suna centralizing ne akan kuɗi ko wannan rigingimin da mutane suke akan neman mukamai idan mukaman babu kuɗi a cikin su ba wanda zai nema ba wanda zai nema sai an nemi wanda zai a rasa yadda ake neman wanda zai limanci a rasa yanzu ya zo a ajigawa a rasa zai mata sallah saboda kowa ya san ba kuɗi zai samu ba ko kuma duk masallaci irin masallacin mu na ustazai an san babu masu kuɗi babu masu bada zakka nan sun ake neman limami a rasa duk ga sunan ma hadda ne sai su ki limancin ko su tsaya a baya amma idan da zaka je masallaci a Abuja a gidan a cikin gidan wani attajirin haka ba kai saka je ka shiga limancin ba saka ba so da kana gama limancin wani wani attajiri ya dumuriya ka da dadi nan sai ya mika ma 50,000 ko ya ce gobe ka same shi a gida ya baka wasu shaddodi ko ya tambaye ka kayi makaranta ina ya samu maka aiki ba da haka suke zuwa Abuja suna yi ba to saboda can akwai naira zaka ga yin limanci a Abuja privilege ne sai Allah ya so ka baka ko mun gane amma an kuma gamunan da yawa ustazai kawai sai a hankali ma to haka duk abin da kaga mutane suna rigima a kai shi in ka bi za ka ga akwai kuɗi ne a cikin shi wannan kuma wata fitina ce da Allah ya riga ya tarbi mutane da ita sai dai kawai ka kokari ya zama hazzinka a cikin fitinar kankani ne Allah shi kyauta to Mu'adh dan Jabal kamar yadda muka ambata ya rasu a shekara ta 18 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bai dade a duniya ba za ga hadisan shi ba su da yawa irin na waɗancan, gashi yana daga cikin wanda suka fi wasanin ilimi, ya fi wasanin halal da haram, amma bai daɗe a duniya daɗe wanda zai karanta ba, domin waɗancan sabon da muka ce al-muksiruna ba wai dan sun fi kowa yawan ilimi bane, mu gane, amma shi karantar da ilimi wata dama ce. Idan mutum ya daɗe a duniya to zai samu dama idan Allah ya bashi wannan falala ya karantar da yawa, ko marubuci ne ya rubutu da yawa. Wani kuma wanda bai daɗe haka ba, to ba dole ya samu wannan gatar ba. Muna kwatance kullum da Ibnu Abdulhadi, wani malami da ya mutu cikin ɗaliban Ibnu Taymiyya da wuri-wuri. Duk waɗannan da ake ambata su Zahabi, su Ibnu Kathirin, Ibnu Kathir ma yaro ne a cikin sai, su Ibnu Qayyim da suwaye, suna tsoron shi saboda basira da Allah ya mishi. Amma sai mutuwa ta mai gaggawa. Na kan yi kwatance kullum da abokinmu ɗan uwa Malam Nura Yahaya, Allah ya gafarta mishi. Malam Nura Yahaya da rasu shekara 11, 2009, October 2009. Zakakurin masani ne ga Alkur'ani, ga fiqhu, ga sunna, ga naciya akan karatu. Tare muke katu da shi kuma ni ban da wannan naciyan, ni ba ruwana da ma in suna taima sai ma dinga mamaki me sa suke. Amma shi yana da bala'in naci. Kama kawai sai mutuwa ta dauke shi. To da ka kaga wani ma bai ma san shi ba. Bai samu halin da zai karantar ba. Ya gama tara katun sai mutu. Allah ya gafarta mishi. Kaga wannan ba za ka ji labarin shi a matsayin malami ba. Ko mun gani, to haka waɗannan sabon da suka mutu da wuri-wuri shi sa ba su da karantawa mai yawa, irin su Fatima, irin su Sayyidina Abubakar, irin su Mu'adh da sauransu. Kaga Abdul Dan Umar mun ji ya rayu har shekara ta kaza, ya dade, Aisha ta dade a duniya, Jaduri ya dade a duniya, Anas ya dade a duniya, to sai wannan ya ba su dama su karantar da yawa, mu fahimci wannan jama'a. Dan abu ne waki, dan wani lokaci ko zaka ga ƴan bid'a da marasa san gaskiya suna amfani da wasu shiboyi, in baka san ka abun ba sai su ce maka ya za a ce ƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Fatima ba ta da hadisai, sai Abu Huraira wanda ya shekara uku da manzon Allah yana da hadisai da yawa. Ka gane irin wannan sai ya sa maka shuba. Ya manta cewa bayan annabi yaron ita wata shida kawai ta yi ta mutu. Shi kuma Abu Huraira ya rayu har shekara ta 59 bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ya rayu kenan shekara 49 bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka Aisha shekara ta 58, haka yanzu Abdullahi Umar mun ji shekara ta 74. Ko mun gane, da haka zaka ga sun dade a duniya shine suka samu damar wato bada hadisai da yawa din nan. Wannan hadisin na sidna Mu'adh ibn Jabal yana daga cikin Jawami'ul Kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkanin mu mun san cewa yana cikin arba'una an-nawawiyya, shine hadisi na 29 a cikin wannan jerin giya. A cikin arba'un haditha, in Allah ya kaimu darasi na gaba za mu sharhi shi gwargwadon hali, kuma ƴan uwa ina ba kaina da ƴan uwa shawara ka je ka karanta alal aqal, ka je ka karanta littafin Jami'ul Ulumi wal Hikam na Ibn Rajab al-Hanbali, yayi sharhin hadithin, ya fitar da fiqhu da dama daga ciki, wanda mun zo za mu yi ta'arudi ga wasu daga cikin abubuwan da ya ambata din a can insha Allah. Nake cewa za mu saurara anan sai Allah ya kaimu darasi na gaba insha Allah. Subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.